إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد منا masu farawa da yabo da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya rayar da mu muka shaida watan ramadana na wannan shekara shekara ta 1447 mun gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya mana mai girma yau muna ɗaya ga watan ramadana a wannan shekara ta 1447 ina mai muku bushara da yi wa kaina da dukkan ƴan uwa da kuma congratulating dinmu akan zuwan watan ramadana sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yubashiru ashabahu biqudumi shahar mubarak kamar yadda hadisi yake a cikin musnad na imam ahmad ibn hanbal alayhi rahmatullah hadisi na 7148 idan wata ramadana yazo fiyayyen halitta in an shaida an ga jinjirin wata sai yazo ya ce sahabbansa atakum ramadanun shaharun mubarakun wato ramadan wannan wata mai albarka yazo gare ku bil hakika zuwan wata ramadana albarka ne alkhairi da albarkan da ke ciki har ga Allah ba zai iya misaltuwa ba sai ya ci gaba da bayyana daga cikin falala daga rabasan watan ya gaya musu cewa a cikin wannan wata ake bude kofofin aljanna wato shiga cikin aljanna yakan zama bulus a ramadana akan kulle kofofin wuta shiga wuta yana da wahala don me dalili yace an daura shedanu in kaga dan adam a ramadana yana sabon Allah ba dare babu rana to shi din ma shedan ne daga cikin mutane amma asalin original shedanun an riga an daure su sai fiyayyen halitta ya ce duk wanda aka haramta masa alherin ramadana wallahi an haramta masa alheri duk wanda alherin watan nan ya kubuce masa alheri ya kubuce masa ƴan uwa a wannan wata mu dage na farko da kame bakinmu daga sabon Allah kame idanmu da hannunmu da kafarmu daga dukkan nau'in sabon Allah mu yi kokarin yin azumi lafiyayye sannan mu yi kokari mu tabbatar da mun shagaltu da karatun Qur'ani mu dage da ciyar da mutane fi sabilillahi gurgurdan abinda Allah ta'ala ya bamu mu dage da yawan karanta Qur'ani mu dage matuka da gaske zuwa gaida marasa lafiya mu dage da yawan yin sadaka ta kowane irin bangare mu yi kokari mu dage da yin salloli a cikin dare mu dage da yawan yin istighfari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tuba zuwa gare shi dukkan nau'in ayyuka na alkhairi a wannan wata mai albarka na ramadana ni da kai da su ana bukatan mu yawaita muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ikon maraftan wannan bako mai albarka wannan za mu fara darasi na yau kuma in ba na manta ba wannan shine darasi na shekara ta 11 da muke yi a tafsirin ramadana a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wasatu Abuja akalla wannan shine shekara na 11 a jere ba mu taba fashi ba muna roƙon Allah ta'ala ayyuka da muke na alkhairi Allah ya karba wuraren da muka kasa muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu duk ayyuka na alkhairi da muke muna roƙon Allah ta'ala ya ba su ladan ƴaƴanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu ƴan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya duka Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya rayar da mu akan addinin sa ya dauki rayuwar mu akan imani Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare akwai media to ba a gama tantance media da za su sa karatu ba amma a yanzu an samu guda 50 da 53 sauran an gama tantancewa zai ci gaba da kawowa insha Allah waɗannan duka mutane na media bayan Allah ne da ke ɗaukan nauyin darasin su saka da fatan Allah ta'ala ya ba su cikakken lada kaga wanda suka yi wannan hidimar Allah kaɗai san kuma ciyarwa iri nawa suka yi wani anan zai iya ciyar da abinci a kullun sama da mutum 5,000 kuma yayi wannan yazo kuma ya dauki nauyin isar da sako zuwa ga al'umma wani kuma yana zaune shi bai ciyarwan ba bai yi wannan din ba amma duk wanda yake aikin alheri shi kuma aikin sa sai ya masa hisabi shi babu aikin alheri ɗaya da aka sani ko a lungun anguwarsu ya taba yi ko sharan kwalbati bai taba yi ba na aikin alheri amma duk wanda yake aikin alheri to shi sai ya yi comment su ƴan comment ne amma in aikin alherin aka ce ina nasu babu fala saddaka wala salla to Allah ya kare mu daga zama ƴan comment ba aikin alheri na farko wanda ya dauki nauyin media guda 10 shine Alhaji Ibrahim Muhammadu Gerawa GMD na Gerawa Group of Companies na farko radio Kano AM 729 KHZ daga 12 zuwa karfe 1 na dare sai na biyu radio Kano FM 89.3 daga 12 zuwa 1 na dare sai na uku dalla dalla TV 10 zuwa karfe 11 na dare sai na hudu GCMX Radio FM 101 Gezawa daga 11 zuwa karfe 12 na dare sai na biyar Katsina State Radio AM 92.1 daga karfe 2 zuwa 3 na rana sai na shida ARTB FM da kuma TB Kano Nelsat daga 10 zuwa 11 na dare sai na bakwai NTA Hausa Star Times and Nelsat daga 9 zuwa 10 na dare sai na 8 NTA Kano Star Times daga 11 zuwa 12 na dare sai na 9 JTV Jigawa Nichcom Sat and Star Times daga 10 zuwa 11 na dare sai na 10 Royal Radio FM 101.5 Sokoto daga 10 zuwa 11 na dare sai kuma media station na 10:11 zuwa 22 wanda ya dauki nauyi shine Alhaji Ibrahim Bagudu na 11 shine Eagle Radio Bauchi FM 93.5 daga 9 zuwa 10 na safe sai na 12 NTA Sokoto Network Center Channel 7 TV daga 6 zuwa 7 na yamma sai na 13 NTA Birnin Kebbi Channels 39 TV daga 10 zuwa daga 11 zuwa 12 na dare sai na 14 FRCN Radio Nigeria Kaduna AM daga 5 zuwa 6 na yamma sai NTA Maiduguri Network Center daga 10 zuwa 11 na hantsi sai na 16 Unity FM Jos 93.3 daga 7:30 zuwa 8:30 na dare sai na 17 Equity FM 103.5 Birnin Kebbi daga 4:30 zuwa 5 na yamma da kuma daga karfe 6:30 zuwa 7:30 na dare na 18 NTA Gashuwa Yobe State daga 8 zuwa 9 na dare na 19 NTA Jos Network Center daga 3 zuwa 4 na yamma sai na 20 ATAF FM 99.5 Radio Bauchi daga 12 zuwa karfe 12:30 na dare na 21 GMC FM Radio Gombe daga 1 zuwa karfe 1:30 na dare sai 20 na 22 Sat I Africa TV Star Times Nichcom Sat and Free TV daga 10 zuwa 11 na dare sai na guda 3 na gaba Alhaji Shehu Abubakar da dauki nauyi na 24 da NTA Gombe Channel 5 daga 8 zuwa 9 na dare sai na 25 NTA Bauchi Channel 9 daga 10 zuwa 11 na dare na 26 NTA Kaduna Network Center daga 2 zuwa 3 na rana sai na 27 da 28 wanda ya dauki nauyi shine Architect Muhammad Dalladi ya dauki nauyin Sunna TV daga 11 zuwa 12 na dare da Unity FM Jos 93.3 daga 9 zuwa 10 na hantsi sai na 29 wanda ya dauki nauyi shine Alhaji Habu Mu'azu Progress Radio Gombe FM 93.3 daga 9 zuwa 10 na dare sai na 11 na 30 da 31 wanda ya dauki nauyi Mala Sharif Foundation na 30 BRTB Radio FM 93.95.3 na rana na 31 BRTB Maiduguri daga 4 zuwa 5 na yamma sai na 32 da 33 wanda ya dauki nauyi Alhaji Shehu Alhaji Lawal Shehu Talhat NTA Zaria daga 9 zuwa 10 na hantsi sai Queen FM Zaria daga 5 zuwa 6 na yamma sai kuma na 34 da zuwa 45 wanda ya dauki nauyi Mallam Inuwa Foundation Hadeja na 34 ARTV Kano daga 9 zuwa 10 na dare na 35 Jigawa Television Dutse daga 10 zuwa 11 na dare sai na 36 Freedom Radio Dutse daga 3 zuwa 4 na yamma na 37 Radio Jigawa Dutse daga 8 zuwa 9 na dare na 38 Sawaba FM Radio Hadeja daga 9 zuwa 10 na hantsi na 39 Muhasa FM Radio daga 9 zuwa 10 na dare na 40 Muhasa TV Kano daga 4 zuwa 5 na yamma na 41 Fa'ida Radio FM daga 9 zuwa 10 na dare na 42 Rahama Radio daga 10 zuwa 11 na hantsi na 43 Streaming Radio Jigawa daga 10 zuwa daga 1 zuwa 2 na rana sai na 44 NTA Dutse daga 5 zuwa 6 na yamma sai na 45 NTA Hausa Abuja Star Times daga 7 zuwa 8 na dare sai na 46 Alwalidain Charitable Foundation Amana FM Radio Gombe daga 9 zuwa 10 na hantsi sai kuma Malam Yasir Arafat Daure ya dauki nauyin na 47 Legend FM 98.7 Radio Daura daga 8 da rabi zuwa 9 da rabi na dare sai kuma na 48 Kamal Global Links Nigeria Limited Daura sun dauki Booster FM 92.1 Radio Daura Katsina sai kuma His Excellency Alhaji Dr. Muhammad Bawumia former Vice President na Ghana ya dauki nauyin darasin a Iqra Radio FM 103.7 Ghana sai kuma na 50 barista Maimuna Yahaya Abubakar ta dauki nauyi a Tozali TV Abuja da za a rika gabatar da shi live sai na 51 Alhaji Abdullahi Usman Alifa Fantami Enterprise ya dauki nauyi a Marhaba FM 99.3 Accra Ghana daga 4 zuwa 5 na asuba sai na 52 Alhaji Yahaya Ahmad Kana German Kefi ya dauki nauyin Nasarawa State Broadcasting Service Kebbi daga karfe 9 da rabi zuwa 10 na hantsi sai Alhaji Abubakar Umar Dutsen Mari Sardau Namba Gudu ya dauki nauyin Nagari FM Radio Birnin Kebbi daga 10 zuwa 11 na me na hantsi wadannan su ne guda 53 da aka gama tantancewa to Allah shi sa mu wange lafiya wanda suka dauki nauyin duka na kira sunayensu muna roƙon Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna Allah ya yi rahama zuwa ga iyayensu bukatunsu na alkhairi a wurin Allah Allah ya biya musu sharri da suke neman kariya Allah ya kare su zuriyarsu Allah ta'ala ya kara mata albarka dukkan abin da suke gudu na bakin cikin duniya da lahira Allah ya kare su abin da suke nema na farin cikin duniya da lahira Allah ya hada su da shi waɗanda ba su da halin daukan nauyi suna da kyakkyawar manufa su ma duk bukatunsu na alkhairi Allah ya biya waɗanda suke da halin aikin alkhairi ba sa yi muna roƙon Allah su ma ya ba su ikon yin aikin alkhairin bayan wannan sai menene akwai tambayoyi ko to bismillah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum
assalam wannan tafi mu shiga sai dai dangane da tambayoyi ana kare da hankulan mutane wanda za su turo tambaya su tabbatar da sun turo tambayar da ba wai an karanta shi shekaran da ya wuce ba kuma su yi rubutu ne ma'ana
abun da ke da muhimmanci a nan shine dole mutum gabanin ya tambaya kenan ya bi darussan ba ya ji an amsa ko ba amsa ba in baka bin darasi watakila shi yake sa ba zai iya amsa ba kusan kowace rana akan samu tambaya akalla guda nawa to a rana ɗaya yakan samu tambaya 500 idan za a yi tambaya 500 a rana ɗaya aka ce za a yi ta maimaita kaga ai bai ma'ana ba shi yasa abinda suke ba muhimmanci shine ana fara ba da muhimmanci ga tambaya mai ma'ana da ba a taba amsa irin ta ba, imma kuma an amsa to lokacin ya ja da yawa. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya.
Ga wanda suke nesa za su turo tambayoyinsu, akwai nambobin da muke tafadi a arbaniki a wancan shekarun a za su ke turowa ta wannan namban ta WhatsApp kawai zai saboda an rage nauyin turo tambayoyin da yawa. Wato shi ne 0819-592-1-26. In zan faɗa da Turanci 081-5920-2126. Malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam.
Wa alaikum assalam.
Yake cewa akaramar Allah, muna fatan an fara azumi a sa'a. Allah ya jikan iyaye da malamai gaba daya.
Amin.
Sai yake cewa dan Allah
malam. Amin ya hayyu ya qayyum.
Yake cewa dan Allah malam, help me an answer my question. Na yi ta turowa ba samu daman karantawa ba. Ina fatan za a karanta mu. Yake cewa ina bukatan sanin shin forest trading halal ne ko haram, saboda yara na suna yin sa. Shin kuma akwai banki na musulunci da yake forest trading a duniya?
Akwai majma'ul fiqhil islami, suna da mujallata su, mujallata majma'ul fiqhil islami wanda suka yi issuing number na 22, shafi na 229 sun yi magana gamsashe akan abun da ya shafi forex trading. Sun amsa tambayar kusan shekara 20 da suka wuce, don 2006 ne, kaga 20 years kenan zai zama. Na farko forex trading ga wanda ba su sani ba shine forex kalmomi biyu ne aka mai da su guda daya. Asali foreign exchange ne, sai aka cire for na foreign, exchange sai aka cire ez, sai aka hada su wuri ɗaya sai suka zama forex. Wato asalin kalmar foreign exchange ne. Foreign exchange iya da alaka da exchangin kuɗi, national kuɗi na wata ƙasa da national kuɗi na wata ƙasa. Amma modern wanda ake yi a yanzu ana yin sa mafiya yawa digital forex trading ne. Da an fi yin physical, wato cash kuɗi ko hard copy, amma yanzu akwai wanda ake yi digital. Canjin kuɗi yana da tarihi mai tsawo tun daga ancient time, amma modern exchange irin wannan na digital currency an fara shi 1996 ne, shekara 30 da suka wuce kenan. Sannan new modern version nasa an fara daga 2000 zuwa 2010, sai mu ce kamar shekara 26 zuwa a ce shekara 16 da suka wuce, to shine new modern foreign exchange da ake yi. Tambaya ta kan yawa akan forex, saboda yanzu a duk duniya babu financial market da ya kai forex market a duk duniya. A 2025 shekarar da ta kare, value na daily exchange na forex a duniya ya kai $9.6 trillion, wato dalan Amurka $9.6 trillion. Kaga ya ninka fiye da biyu na GDP na Afirka kasashe 54, kuma duk duniya banda Amerika da China babu kasar da gross domestic product ɗinta ya kai $9.6 trillion, duk duniya babu kasar. So wannan sai yasa ya zama shine the largest financial market a duk duniya. Ga waɗanda suke yi tunda tambaya aka yi kar lokacin ya ƙare, in summary, forex trading akwai na halal akwai na haram. Ka'idodin da aka saka su ne, in an kiyaye ya zama na haramu, in ba a kiyaye ba ya zama na me, in an kiyaye ya zama na halal, in ba a kiyaye ba ya zama na haramun. Na farko, idan za a yi shi a tabbatar babu riba. Riba haramun ne, saboda aya ta 278 da 279 a Baqara, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina fa in lam tafalu fa adhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Na biyu, ya tabbatar ya zama babu ainihin high level na uncertainty yakan mai da kasuwanci ya zama algharar. Na uku, ya zama babu leverage, babu margin. Wadanda suke forex sun sa abin da ake cewa margin, zaka saka dan kudi kadan sai a kara maka a kai, wannan ya zama babu shi a ciki, dole ai avoiding din sa. Na biyar kuma, ya zama babu me ya zama akwai risk sharing ana sharing risk so da haka forex na halal na farko a kaida a samu spot transactions shine yanzu za a bayar yanzu za a karba in online ne ya zama idan ka tura za a turo maka ba a ce sai ya zama a cikin minti ɗaya ko biyu bai zama time frame din bai wuce iya time na approving transaction ba wasu malamai sukan ce awa 24 idan aka yi babu laifi a ciki na biyu ya zama kamar yadda muka faɗa duk wani abin da ya shafi na margin ko commission ko leverage an yi avoiding ɗinsa sannan na uku ya zama spot ya zama swap free ne akwai kuɗin da ake biya na swapping musamman waɗanda suke transaction na dare in kai swapping akwai kuɗi da zaka bayar to ya zama wannan swap free ne saboda ƙarin kuɗin akai zai iya zama haramun kuma ya zama akwai provision na sharing risk in an kiyaye waɗannan ka'ida magana mafi inganci forex halal ne idan ba a kiyaye su ba yana iya zama haramun amma muhimmin abu shine akwai yadda ake iya bi a kiyaye su kuma akwai bankuna na musulunci kamar yadda aka tambaya da suke yi eh akwai bankunan musulunci da suke yi in ka je Dubai akwai Dubai Islamic Bank suna yin forex trading kuma Islamic Bank ne in ka je Emirates Islamic Bank yana United Arab Emirates su ma suna yi kuma banki ne na musulunci Ar-Rajihi Bank na Saudi Arabia suna forex trading in ka je Bank Islamic Malaysia suna forex trading kuma banki ne na musulunci idan ka je ka Kuwait finance house suna yi kuma banki ne na musulunci balma yanzu akwai online Islamic banks da location ma bai da bambanci kamar Nomo Bank asali mutanen Kuwait suka bude yanzu yana Ingila NOMO Nomo Bank so online bank ne kuma suna iya yi akwai Al Hilal Bank shi ma online bank ne suna iya don haka alayyi halin akwai forex trading da ya halatta akwai wanda ya haramta alayyi halin na halal din shi ya dace ayi kuma muna fatan sauran bankunan musulunci a Afirka za su yi aiki da irin wannan model din dan adopting forex trading na halal wallahu ta'ala a'lam akwai tambaya ya isa ko to bismillah bara mun tsaya a cikin suratu ali imran aya ta nawa ce na'am 184 aka tsaya ko za a tashi akan ta 180 nawa 185 aya ta 185 a sura ta uku wato suratu Ali Imran aramma kuma gwani kuma al-mufassir kuma gangara kuma mathematician kuma statistician kuma honorable kadan yi murmushi mana aramma ita kalmar honorable fa yabo ne ba muzanta ba ta zo a hadisi manzon Allah da yace annabi Yusuf al-karimu bunul karimu bunul karimu bunul karim yace kai honorable ne dan honorable ne jikan honorable ne jikan jikan honorable ne hadisin yana bukhari hadisi na 3390 so da haka al-kalmar honorable kalma ce ta bayanin wato mutum karimi ne kalmar karamci yabo ne ko muzanta so da ka honorable ka amsa na ji Allah shi gafara sai ka amsa fa sai ka amsa kuma kaga ina ma hobin ga bashi haka kawai bai mun sallama ba sai na ji shi a umura wallahi kawai sai tura mun wani bidiyon sa clip wai gashi a Makka aran ma yana ta mun addu'a kuma bai mun sallama ba kuma bai gayyace ni zan daga jakar aran ma mu je ba shine alakata da kai magana ta da kai ta karshe kenan haka ne kwana nawa kenan yau kwana tara? Kwana sha ɗaya ne. Sha ɗaya ne. Kwana shi ne communication na ƙarshe sai a nan da muka haɗu ko? Ran bakwai ne ga February yau kuma nawa ne? Yau 18 ya zama kwana nawa? Ashe na fi ka kenan lissafin a nan. Ko da yake sa'a na yi aran ma fi ni lissafi. Aran ma fi ni. So ya turo min bidiyo aran ma na gan shi a umra. Ya ce ya mana addu'a dukanku ya muku addu'a. To Allah ya karɓa. Insha Allah ta'ala sai mu bada kuma dan abin sadaka na san mu mutanen tsangaya ne gardawa ne in aka yi addu'a sai an yi min arama sai na bada abin sadaka ko an yafe mun wannan arama yace an yafe mun to yau mun ci bulus kenan to bismillah Allah ya saka da alkhairi a'udhu billahi
بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ألا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم
kullu nafsin dha'iqatul maut dukkan wata rai mai dandanan mutuwa ne wa innama tuwafauna ujurakum yawmal qiyama kuma abun sani kadai shine ana cika muku sakamakon aikin ku ne gobe kiyama faman zuhziha wanda aka nisantar da shi aka tunkude shi daga shiga wuta wa udkhilal jannata kuma aka shigar da shi aljanna faqad faza wallahi ya samu bulus yayi riba yayi nasara wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bane sai dai jin dadi na yaudara Allah ta'ala ya kare mu daga yaudarar duniya ya ba mu ikon neman lahira a cikin dukkan ayyukan da muke yi wannan aya akan ta muka tsaya bare a darasi na 25 wanda shine darasi na karshe a da na tsaye da darasin idan zan tuna sai nace wasu da yawa idan muka yi wannan karatun zamu tashi a kullu nafsin dha'iqatul maut bana da ikon Allah kuma in za a dawo shekara mai zuwa ba sa rayi yanzu zaka yi irga adadin mutane da ka sani suka rasu daga bara zuwa bana ai mu da muka sha ba mu da yawa jama'a dewa sun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala daya daga ci akwai dan uwan mu yayan mu Dr. Kabiru Usman Kabo shine director general na ICIC a nan wurin Allah watanni kadan da suka wuce wata uku da kadan yana jinya a Manchester iya da yake a can yayi rayuwa mai tsawo kusan shekara 40 yayi a can ina gidansa a can naje na duba shi bayan dawowa lokaci kadan aka ce Allah ya dauki rayuwarsa muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa ya sanya aljanna ta zama makomarsa da makomar mu gabaki daya kuma bayan wannan aka ce ka irga manyan mutane a Najeriya kadai ba a Afirka ba a duniya ba da suka koma zuwa ga Allah zaka irga su ku ba da misalai wanda an yi baran da su yadda bana aka yi babu su tsohon shugaban kasa baba Muhammadu Buhari Allah ya gafarta masa ya ji kansa kuma har ga Allah yana yawan bin darasin nan da muke yi yana yawan bin darasin nan in fact bin darasi na da ake sawa a shekarun baya a Kaduna tun bai san zai zama shugaban kasa ba ya cin abin da ya kara kusanci na da shi ko wani misali ɗaya da in ta bayarwa kullun ya zauna yana yawan ba da misalin in ya ganni sai ya fashe da dariya sai ya ce ya tuna misalin misalin da daba na dan fulani da ya je sai ya kose in ya dandani yaji ya dandana yaji sai bai kose ya ce karkade bai mun yaji karkade bai mun yaji dan fulani sai ya ce to Allah ya sa in zama sarkin Kano in me kake so kai in ka zama sarkin Kano ya ce idan na zo na sai ya kose zan dandani yaji yadda nake so ba wanda ya sai ya ce ya rage wato shi duk sarautar Kano burinsa dan ya je sai yin kose bakin hanya ya dandani yaji kada a maltsawa kai ka ji yadda aka mai da sarauta gaba daya so bana an yi babu shi Allah ya gafarta masa ya ji kansa akwai malamai da yawa daga ciki kaman wa Sheikh Dahir Usman Bauchi Allah ya masa rahama akwai wa Dr. Idris Abdul Aziz Allah ya masa rahama akwai wa Sheikh Habibu Yahaya Kaura Allah ya gafarta a Sheikh Sayyid Hassan Jigir ai bare da su mun fada a tafsirin ko ka manta a cikin Ramadan yana su mun san nayi magana ana kar ka ruda ni a ran marufa ai gamawa sai wa Na'am? A ƴan kasuwa ga babanmu Alhaji Aminu dan tata. Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya masa rahama. Ga ko sati biyu da ya wuce zuwa uku babban limamin masallacin Juma'a na Ilorin ya rasu. Allah ta'ala ya gafarta masa. Na'am? Okay, to ga dan uwa da muke karatu a nan shi ma jami'in tsaro bani ma da cikakken labari sai yanzu da ya fada mahaifinsa ya rasu Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya yafe masa muna maka ta'aziyya sai kuma wa wannan misalai na'am Sheikh Sani Daura shi ma ya rasu Allah ya gafarta masa duk wanda bamu kira su dan su ba ƴan uwa da suka rasu ko sanannu ko boyayyu duka Allah ya gafarta musu ya ji kansu wanda nasu ya rasu uwa ko uba ko da ko iyali ko mai gida ko aboki ko makwabci duka Allah ya gafarta musu wannan hikimar kawa shine ya bayyana mana ita mutuwar nan zahiri ne to yadda muka karanta wannan ayar gabannin kuma a kammala Ramadan akwai wanda a cikin mu za a waye gari babu shi shi ma duka ya shiga cikin kullu nafsin za'iqatul maut haka mutuwan ke zuwa one after the other kullu nafsin za'iqatul maut dalilin saukan wannan aya kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa Allah ya ƙara masa yadda shine Allah ya saukar da aya a Qur'ani sai yake cewa lalle mala'ikan mutuwa da aka dora gare ku zai zo shi ya dauki rayuwar ku
qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un
Allah yace qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'una cikin suratu sajada aya ta 11 da Allah ya saukar da wannan aya cewa lalle mala'ikan mutuwa da aka wakkala shi aka wakiltar da shi akan ku zai dauki rayuwar ku sai sahabbai suka cewa manzon Allah tsira da aminci sa bata gare shi ai wannan ayar akan mu mutane take magana fa aina dhikrul maut fil jinni wat tayri wal an'am to ina kuma maganan mutuwa a cikin aljanu da kuma tsuntsaye da sauran dabbobi ai wannan da aka ce qul yatawaffakum mutane take nufi ba ta nufin aljanu da dabbobi da tsuntsaye ina kuma maganan mutuwa kansu sai Allah ya saukar da wannan aya ta Ali Imran aya ta 185 kullu nafsin dha'iqatul maut dukkan wata rai mai dandanan mutuwa ne kalmar kullu min sighil umum na daga cikin sigogi dan an fade su yana game komai da komai kullu nafsin dukkan rai amma duk da haka malaman qur'ani suka ce akwai rayukan da Allah yake karewa ba sa mutuwa sune kaman matasan dake aljanna wildanun mukhalladuna wannan mukhalladuna su ba sa mutuwa amma koma bayan su sauka iya mutuwa a ranma akwai ayat da zai taimaka na cewa dukkan wani rai zai mutu bayan wannan
kullu nafsin
banda ita a ranma banda ita wata aya ne dake da alaka da mutuwa a Qur'ani dake nufin ko za mu kare ko an yi huri ko wani abu da ya dace a ranma ka je ka ko je ka suratul zumar duk banda wannan je ka cikin su
fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun
jazakumullahu khaira wannan misali ne cikin suratul zumar ayata 68 da Allah ya kira wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha Allah sai aka ce illa man sha Allah sune irin waɗannan wildanun mukhalladuna din thumma nufikha fihi ukhra in an yi kuri a cikin wannan trumpet din abinda da Hausa akan ce kaban a ce cikin kaho su yi muke fasara trumpet sai mutane su tashi wannan aya ta Zumar ta 68 ke bayyana cewa dukkan halittu za su mutu amma sai yace sai waɗanda Allah ya so kaman matasan da ke aljanna wanda su suke hidima ba sa mutuwa a magana mafi inganci ga kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram cikin suratul rahman aya ta 26 zuwa 27 muhallu shahid shine dukkan rai zai mutu da mutum da aljan da tsuntsaye da dabbobi babu wanda zai tabbata a duniya don haka kullu nafsin kalmar nafsu a ka'idar larabci na zuwa da ma'ana biyu ko ta zo da ma'anar rai kadai ko ta zo da ma'anar rai da kuma gangan jiki ana ayi halin anan kullu nafsin yana daukar rai ne da gangan jiki saboda dandana mutuwa gangan jiki yana dandanawa sannan kuma me rai ma yana dandanawa don haka nafsu anan wurin yana daukar albadan war ruh gangan jiki da rai dukkanin su idan mutun ya mutu kowanne sai ya dandana mai imani yakan zo madda sauki mara imani kuma yakan zo da me da tsanani zuwa gare shi don haka kullu nafsin dukkan gangan jiki da rai za'iqatul maut za su dandani mutuwa kalmar za'iqa ma'anan az-zauq ne in an ce az-zauq me ake nufi da shi shine abin da ake dandanawa da harshe haka kalli sai ka taba kaman gishiri ko ka dandana miya to sai ka ce zauq za su dandana wato dandanawan harshe me yasa aka kwatanta mutuwa da dandanawan harshe malaman qur'ani suka ce hikimar shine a nuna maka mutuwa ita haqqul yaqini ne saboda yaqini uku ne a wajen malamai kamar yadda qur'ani da sunna suka karanta na farko akwai ilimin yaqini na biyu akwai ainul yaqini idan yaqini na uku akwai haqqul yaqini tabbacin yaqini idan aka zo aka ajiye kwano a nan wurin sai nace me a ciki sai aka ce kosai ne ya zama me ilimin yaqini ya zama ilmul yaqini yanzu ina da yaqinin a kwanan da ke gaba na kosai ne idan na bude kwanan sai in dauko kosai kwaya daya ya zama me ainul yaqini wato idon yaqini saboda ido na yanzu ya gani so kaga ya zama yaqinin ido idan kuma aka dauki na dauki kosan sai na yi bude baki da shi sai na ce kai kosan nan yayi dadi ya zama me haqqul yaqini wato yaqinin tabbas yanzu na dandana shi to ita mutuwa da aka ce za'iqatul maut shine wato ta zama haqqul yaqini ne kamar yadda ake dandana abinci haka za ku dandana mutuwa ita mutuwa ba ilmul yaqini bane ba ainul yaqini bane haqqul yaqini ne saboda babu dan adam da a kusa da shi ba ta bayinta ba in aka ce babanka na raye ina kakanka in bai in yana nan ina kakan babanka ina kakan kakanka gabanin dai aje 30 ai za a samu wani ya tafi so ta zama yaqini a cikin zuriyar ku shi sa aka ce za'iqatul maut dan a nuna maka ita ba ilimin yaqini bane ba idan yaqini bane dandanawan yaqini ne kowa sai ya koma zuwa ga Allah shi sa Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut a ran ma da zu kana so kawo barin dawo wurin ka in akwai ka ba mu ayoyin da suka fara da kullu nafsin za'iqatul maut qur'ani mu ji su
kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khayri fitnatan wa ilayna turja'un kullu nafsin za'iqatul maut
a rama ka mana kullu nafsin za'iqatul maut guda uku a Qur'ani na farko ga ta ita muke tafsirin ta Ali Imran aya ta 185 ta biyu kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'una wannan zai zama suratul anbiya kenan aya ta 35 kaga anan ma kullu nafsin za'iqatul maut ne na uku kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'una zai zama cikin ankabut kenan ko aya ta 57 so a duk waɗannan ayoyi Allah ya ce mana kowace rai za ta dandani mutuwa kuma fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi akan mutuwa da yazo yana mana wa'azi sai yake ce mana akthiru dhikra hazimil ladhat wannan hadisi yana cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 2083 yake cewa ku yawaita ambaton wannan mai yanke jin dadi wannan mai yanke jin dadi iyalanka suna tare da kai kana ta hidima babu dare babu rana ka dauki nauyin su cidab wata ran ana tafiya sai a da musu da gawarka kaga ai ta yanke musu jin dadi duk magidanci fa fadi tashansa ƴaƴansa ne ƴan uwansa kudin makaranta kudin hayan gida kudin magani kudin dinki kudin kaza da kaza duk ba shine fadi tashin ba idan kai wahala kake sha ai su dalilin kada wanzuwa dadi suke ji daga an dauke ka sai zama an tona asirin su sai wanda Allah ta'ala ya rufa wa asiri shine fa mai yanke jin dadin kai kana wahalan amma dalilin rayuwar ka da yawa dadi suke ji ranar da baka nan shikenan kuma asirin su ya tono musamman a wannan society da kulawa da marayu da yin aiki don Allah yayi karanci. Annabi ya ce ku yawaita tuna mai yanke jin dadin nan. Alal aqalli yana kuma mana nasiha da mu yawaita tuna mutuwa a sallah. Dan me dalili wata ran fa akwai sallar da in kai ta ba za ka yi ta bayan ta ba. Wani idan yi azhar ba zai yi al'asar ba, wani yi al'asar ba zai yi magriba, wani yi magriba ba zai isha ba, wani yayi isha ya shiga ya kwanta gabanin asuba ga wasu za a samu. Shi yasa akwai sallar da in kai ita ce ta karshe, kuma mutuwan nan bata bar kowa ba. Allah ya ji kan dan maraye Jos yace kasa mai cinye-cinye ta cinye kaka, ta cinye iyaye, akwan a tashi wata rabu za ta cinye, ta cinye kakanninmu, ta cinye iyayenmu. Mun tashi muna ƙanana da burbudin kakannu, muka zo yau babu uwa babu uba, sun koma zuwa ga Allah. Allah ya ji kansu. Kawunai aka yi ta ɗiban su, baffanu aka ɗebe su. An ɗebe kakanninka, an ɗebe iyayenka, ai ko ba aya ba hadisi ka san mutuwa tabbas ne, kana matsowa gare ka. According to the population reference bureau suka ce tun daga halittan duniya bisa ga alkaluma da suka kiyasta, ba nassi bane, alkaluma ne da suka kiyasta, suka ce adadin jama'ar da Allah ya halitta a duniya mutum biliyan 117 ne. An kiyasta biliyan 117, sai suka ce a yanzu da muke magana a duniya by December 2025 wanda suka koma zuwa ga Allah a wannan adadin akwai biliyan 109. Biliyan 109, saura nawa? Saura biliyan 8 da dan kadan. Kana iya cewa a cikin duk mutanen da Allah ya halitta a duniya, a cikin duk 194 sun rasu, kwaya 6 suka saura a duniya. A duk jama'ar da aka halitta, 94% gone, remaining 6% only a duk duniya. World Economic Forum suka ce dukkan shekara a yanzu adadin jama'ar da ke rasuwa a duniya a kowane shekara akwai akalla mutum miliyan 56 a kowace shekara, in ba a samu babbar annoba ba. World Economic Forum da ke Davos, a wasu shekaru na yi sabin a matsayin speaker nasu, mutum miliyan 56. In ka ce miliyan 56 a kasashen da muke da su a duniya, kasa nawa ne yanzu a duniya? A United Nations akwai kasa 193, in kuma ka hada su da member countries akwai biyu, ya zama 195. To kasashe 166 a duniya population ɗinsu bai kai mutum miliyan 56 ba. Ashe jama'ar da ke mutuwa a duk shekara sun fi adadin mutanen kasashe ɗai guda 166 a cikin 193. Yanzu a Afirka ka cire Nigeria, ka cire Ethiopia, ka zo ka cire Egypt, ka zo ka cire Sudan, ka cire Congo, kasashe ne suka kai ba mutum miliyan 56. Duk sauran kasashe da kake gani na North Africa, da kake gani irin su Egypt, su irin su Morocco, irin su Algeria, irin su Tunisia, ba su kai haka ba. Tunisia ba su ma kai 10 million people ba. In ka tafi irin UAE, gabaɗaya adadinsu bai kai haka ba. Kasar da tafi kowace jama'a a Middle East, a cikin Larabawa, in ka cire Egypt, ai Saudiya ne, duka 35 million people ne. So wannan fa miliyan 50 da ke rasuwa kowane shekara, wannan bai nuna mana cewa mutuwa wa'azi ne? Wallahi sai mu ji tsoron Allah, rayuwar nan babu tabbas, wata ran mu ne, wata ran ba mu bane. Mun tashi ana iya gaya mana kakanka wada ya rasu, ga wannan kakarka tana raye babu ita, ka tashi gaban iyayenka da gatanka, ka fita ɗakin mahaifi, ka shiga ɗakin mahaifiya, yau babu su. Baffanninka wane-wane babu, ummominka wance-wance babu, kawunanka wane-wane babu, gwaggunanka wance-wance babu, kuma kai sai ka ce za ka tabbata? Bare mu ha da ‘ya’ya ma mun binne? ‘Ya’yanka ma ka binne kuma ka ce za ka tabbata? Ai ba zai a tabbata ba jama’a. Inda ana tabbata ai da a wanda suka rigaye mu, a kowanne ya tabbata. In tsoron Allah ne, ina Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In arziki ne, ina Karuna. In security ne, ina Fir'auna. In jarinta ne, ina irin su Khalid bin Walid, ina su Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhum, wanda shedan ma yana kaucewa a hanya ya gabu da su a duniya, amma duk da karfin su nan da jarintar da suka nuna sun koma zuwa ga Allah. Khalid bin Walid bai taba zama commander a yaki aka yi nasara a kansa ba, saifullahil amma duk da haka ya koma cikin kasa sama da shekara 1400 yana kwanci a cikin ta haba bai ishe mu darasi ba a kasan nan mun zauna akwai wanda suka mulki kasar suna ma gidan mulkin Allah ya dauki rayuwar su in ilimi yana sa a zauna yanzu ina Ali Sheikh Muftil Am wanda yake shine ra'isu majlisi kibarul ulama limamin da yake limanci arfa ya koma zuwa ga Allah an ba Sheikh Salih Fawzanul Fawzan wannan ba misalai bane ba su ne manyan malaman duniya ba ita mutuwa tabbas ce shi qur'ani bai rantsuwa akan zamu mutu dan mutuwa haqqul yaqini ne babban abin da ke ga mana shine wallahi bayan mutuwa akwai wata rayuwa kuma ingancin rayuwar ya ta'allaka da yayi muka rayu a duniya gabanin mu mutu la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha Allah ta'ala shi samu wanye lafiya dan haka za'iqatul maut za dandani mutuwa kalmar al maut wajen malaman adadi kalmar da aka ciro daga al maut ko a ce al maut ko ya mitu da makamantan su al-maut ta maimaitu sau 145 a Qur'ani mutuwa 145 sannan kalmar al-haya ko abin da aka ciro a cikin ta wato rayuwa ita ma ta maimaitu sau 145 a Qur'ani adadin ambaton mutuwa shine adadin ambaton rayuwa a Qur'ani kowanne yazo 145 times ne ai wallahi magana sai Allah kai ka san kiyaye lissafin nan ba dan adam yayi maganar ba kai ka san Allah ne yayi a kiyaye adadin kai ka san Allah sai Allah ne shi yasa Allah Allah ne babu kokonto akan haka Allah Allah ne ba mai kiyaye wannan in ba Allah ba kai kai thesis na degree ko MSc ko PhD ka isa ma ka kiyaye me ke ciki a yanzu kai ka ajiye shikenan ya wuce yanzu haka da koyi sai hakure ka akashi wata kalmar ban an canka an ce sau nawa ka fade ta baka ma san ka manta da ka fade ta bari ma ka san sau nawa ne Allah Allah ne shi wa innama tuwafauna ujurakum yawmal qiyama wa innama abun sani kadai adatul hasr bayan wannan bayani ba wani bayani tuwafauna ana cika muku ujurakum sakamakon ku yawmal qiyama gobe qiyama wannan aya tana bushara ga mai imani tana kuma tsoratarwa ga mutumin banza mai imani da duniya aka cuce ka ko aka zalunce ka ko aka dake ka ko aka daure ka ko aka maka zuki ta malle ka sani ayyukan da kai kai hakuri gobe kiyama Allah zai cika maka shi kuma wanda yake sheidani a duniya ya zama azzalimi ne ko barawo ne ko fasiki ne ko kuma mai cutar da mutane to ana tahdidi ana masa kashedi cewa gobe kiyama faranar kin dillanci ne ba ma dillanci ba kasuwancin ma abun ki ne gobe kiyama shine ana cikawa kowa sakamakon aiki a duniya ne ake neman alfarma a lahira wannan alfarmar ba ta da amfani gare ka ba ka da imani dole sai mai kowa aikin sa za su ya auna masa gobe kiyama kwalitin aikin sa ke kubutar da shi in aikin bai da inganci babu inda bai je ni da ku Allah ta'ala ya mana baiwa da yin kyakkyawan aiki a duniya ake yin aiki na neman shiga aljanna ba a lahira ba ne a nan gidan da muke zaune na duniya ake nema mu yi ayyuka na alkhairi da dukiyarmu mu yi ayyuka na alkhairi da iliminmu mu yi ayyuka na alkhairi da gabbanmu idan ba za ka iya ba sunna ta ce ka kame gabbanka daga cutar da wani wannan kame gabban da kai sadaka kake yi wa kanka kai da kanka ka kare daga cutarwa to sadaka kake yi wa kanka ga kanka wannan yana daga cikin abin da ya karanci a yau ga mutane da yawa shine kame gabbai daga saban Allah mutane suna shagaltuwa da wasu sun manta da alakar su da Allah zai zauna yau mutane hisabi shi kuma baya aikin alkhairi salloli guda biyar ma bai iya kiyayewa amma yana iya zama ya ce wani mutumin banza ne wani mutumin kwarai ne da na banza da na kwarai din mai yiwu a wurin Allah duk sun fi shi daraja amma shi bai sani ba shi musulmi na kwarai yana damuwa da aikin kansa ne ba ayyukan wasu mutane ba wa innama tuwafauna ujurakum yawmal qiyama an kira ta da ranar qiyama saboda rana ce da mutane suke tashi gaba ga Allah kuma hisabi da ake a tsaye ake wa mutane za a tashi ne babu takalmi ba riga babu wando kuma tsirara haihuwar mahaifiya nana Aisha radiyallahu anha ta ce a cafdi jan manzon Allah tsirara maza da mata tsirara fiyayyen halitta yace bala'in tashin kiyama yafi karfin dan adam ya gane mace ne a gefen sa tsirara take ba zai ma iya ganewa ba saboda ranar ta kai ranar kwakwalwar mutum na tafasa ne a kansa saboda za a sauko da rana dab da kanmu bai wuce mil ɗaya ba yanzu according to geographers the distance between the earth and the sun is approximately 147 million kilometers daga nan kasa zuwa rana akwai tafiyan kilometer miliyan 147 amma ranar kiyama za a kawo ranar dab dab da ka da kwakwalwa ma tana tafasa yadda ka san ake tafasa ruwa a cikin tukunya to wai sai gane wani na gefen sa tsirara kuma sai a tsaya akan ƙyar yatsa kwaya daya dagelgel za a yi a manta da mutane ga baki dayan su Allah ta'ala ka samu wanye lafiya Allah ka samu wanye lafiya Allah ka samu kai labari a wurin kiyama Allah ka samu kai labari a wurin kiyama na'am don haka faman zuhuziha anin nari dukkan wani wanda zuhuziha ai unjiya Ibn Uthaymeen rahimahullah yana fassara faman zuhuziha ai shine faman dufi'a bil mushaqqa washidda anin nar wanda aka tunkude shi da karfi daga wuta saboda haka fiyayyen halitta yake mana da yazo mana da Qur'ani ya karantar da mu ingantattun sunnonin sa wallahi tunkude mu yake daga wuta shi yasa yake kwatanta kansa da mu da cewa kaman mutun ne ya hura candle sai kwari suna zuwa za su fada yana kade su kada su shiga yace to haka muke wuta ce muke zuwa mu sai mun shiga shi kuma yana kade mu ci a kar mu shiga yana kakkadewa haka fiyayyen halitta yake mana sallallahu alaihi wa alihi wasallam iya tausayin mu fiye da yadda muke tausayin kanmu iya son mu fiye da yadda muke son kanmu yana jinkan mu fiye da yadda muke jin jinkan kanmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka dukkan wani wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faz haqiqa ya rabauta wallahi duk duniya da lahira babu rabautuwa da ta kai a zo filin kiyama a kira sunanka a hada ku a ce udkhuluha bi salam wallahi duk duniya babu abin da ya kai wannan dukkan rayuwar duniya da lahira babu wani abin da ya kai wannan wannan yafi ka gama duk karatunka da first class yafi ya zama duk abin da ka nema a duniya Allah ya baka saboda duk abin da ka samu a duniya in an je lahira an shiga uku to wallahi al'amari ya lalace dukkan rayuwar duniya in dai a lahira ba a cire ba ta zama hayaniya ne da bankaura don haka faman zuhuziha anin nari ita ma kalmar annar ta zo a Qur'ani sau 145 ne don haka duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna fiyayyen halitta yace yu'ta bi an'ami ahli dunya za a zo da mafi ni'imar mutum a duniya mafi ni'ima hadisi na Bukhari na 1168 mafi ni'ima a duniya sai a shigar da shi a wuta na dan sakan daya duk duniya ya kowa jin dadi wadanda ake cewa an haife su da silver spoon wato tun daga haihuwarsa bai taba sanin wahala ba ai mu mun san wahala mun je tsangaya mun zauna mun je gona mun yi noma mun je kasuwar kauye amma shi wannan bai taba sanin wahala ba a duniya sai a zo da shi a lahira sai a sa shi a wuta na sakan daya sai a ciro shi sai a ce hal marra bika na'imun fi duniya don Allah a duniya ka taba jin dadi sai ce wallahi ban taba jin dadi a duniya ba sai aka wanda yafi kowa wahala a duniya shi tun da ya tashi kullun alaro ne bai taba sanin jin dadi ba wanda a duniya yau in ka bashi shinkafa da fafiya har abada ba zai manta ba ya ci shinkafa idan yayi sa'a ya shiga aljanna idan yayi sakan dai sai a tambaye shi don Allah ka taba shan wahala a duniya sai ce wallahi dai ban taba shan wahala ba ya mamanta da wahalar duniya shi yasa duk dadin duniya in ba shiga aljanna ba asara ne Allah ta'ala ka samu aljanna ya Allah duk abin da zai nisantar da mu daga aljanna Allah ka nisantar da mu daga gare shi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ita rayuwar duniya ba komai bane sai dai jin dadi na yaudara ita duniyar nan mai yaudariya ce shi yasa hadisi na Imam al-Bukhari rahmatullahi alai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana mana magana akan jarrabawa ta duniya yace mal faqr akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata ad-dunya alaikum fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Annabi yace wallahi ba talauci nake muku tsoro a duniya ba, a talauci ba abun tsoro bane, abunda nake muku tsoro a duniya shine a shimfuda muku duniya ku ji dadi ku more har duniyar ta halakar da ku yadda ta halakar da wanda suka rigaye ku. Hadisin nan yana Bukhari hadisi na 415. Abunda yake jin tsoro shine duniya ta halakar da mu yadda ta halakar da wanda suka rigaye mu. Amma duniya ba abun tsoro bane, ba abun yaudara bace, lahira ita ce tabbas. Fiyayyen halitta yana mana kaskancin duniya, yace la mawdi'u sawti ahadikum fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha. Hadisin iya Bukhari hadisi na 2892. Yace inda ɗayan ku zai ajiye bolalarsa ko sandarsa aljanna, ka san in mulki yayi mulki sai an dan rike wani abu ake takawa. To yadda zaka ajiye yar sandarka da sarakuna ke rikewa, kai ma an ka shiga aljanna sarki ne, kai ma aiwa royal highness ne, amma na aljanna ma ba na duniya ba. Ko inda zaka ajiye yar bolalarka ko dan wani abu mafificinka, inda ka ajiye wannan wurin a cikin aljanna yafi duk duniya da abin da ke cikin duniya. Wajen da aka ajiye darajarsa yafi duk duniya da abin da ke cikin duniya. Yanzu ita duniyar nan da Allah, in Allah ya tara mutum dukkaninta, idan ya je gida a ɗaki goma yake kwana ko ɗaya? Ɗaya. Gado nawa? Akan gado ɗaya. Akan gadon duka katifa yake rufewa? Bangare ɗaya. A ɗakin fa bangare ɗaya, idan ɗakin mahau baka cika shi. Kuma duk kuɗin mutum da Allah waye zai iya zama wuri ɗaya cika ji guda 500. Duk fa maitar in an ci kaza ɗaya sai an nemi ruwa, daga nan an gama maitar. To kaza ɗayan nan ta wuce 500,000 ne zuwa 10,000 dukkanta, to kai ta ma naira 50,000 a ce kaza Saudiya ne, mu ma kai ta haka a ce balarabiyar kaza ce, ba ma bakar fata iri na ba, a ce balarabiyar, to a ce kaza 50,000. So duk fa maitar mutum da kuɗin san ya ci wannan ta ishe shi, me sauran kuɗin? Duk tsadan kaya dai set ɗin ake sawa, ba mutumin da zai sa goma. To kaddara mutum yana da kuɗi sai ya sa gara set goma ya fito, yanzu ya bar kategorin masu kuɗi ya zama mai mahaukaci. In ba a gaya mar ba tsoronsa ake ji, amma sunansa menene? Mahaukaci. A nan ma zan iya faɗa mahaukaci. Kuma fa duk mota nawa ka mallaka ɗaya kake shiga, duk iya basi, duk bala'inka sauran sai dai su bi ka mai empty. Amma dai zaka shiga. Kuma a ɗaya menene? Sit ne kwaya ɗaya. Duk maitarka hulan nan nawa ne? Ɗaya ce. In ka sa biyu ka zama me? Ba ruwa na kuka fada. Kuma agogon kwaya ɗaya ne. In ka sa biyu ka zama me? Takalmin ɗaya ne. In ka sa biyu ka zama me? To ai kaga duniya mai yaudariya ce. Duk faɗan abin da ake bukata a samu rufin asiri a rayu bai taka kara ya karya ba, amma sai a shagalta da duniya har a tara ta, a tara mutum ya mutu tara dukiyar ta gagare ko ba zuwa ga Allah, kuma yaje can yayi ta bayani ko da Larabci ko da Hausa wallahu alam, amma dole sai yayi bayani. Su kuma magada anan bai sa ba su kare a kotu, saboda ba a musu ma tarbiyyar yadda za su kula da bayansa ba. Ita duniya mai yaudariya ce. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur kalma ta ƙarshe da zan faɗa shine, wani balarabin ƙauye ya ga Allah yana yawan sifata duniya da cewa jin daɗi ne mai yaudariya, jin daɗi ne mai yaudariya, sai ya ce bari ya san me haƙiƙanin mata'ul ghurur da Allah yake kiran duniya da mata'ul dunya din nan, asalin ma'anar. Saboda duk kalma tana da ma'anoni daban-daban, ko literal, technical, kala-kala. Sai ya ce don ya san ma'anan bari ya je ƙauye, saboda Larabci standard fusa an fiye yin sa a da a ƙauye. Da ya je ƙauye sai ga wata yarinya ta bi kariya a guje, sai ta dawo. Da ta dawo sai uwa ta tambaye ta me ya faru, sai ta ce akhazatil ghurur, mata ta dauki mata ne. Sai ce da mun shi abin da ya zo nema ya san mata ne, shi sai bi kariyar. Da ya bi kariyar sai ta yadda abin da ke bakinta, sai samu irin tsumman da mata ke kunzugu lokacin da suke al'ada. Wannan tsumman shine mata din, shine jin dadin duniya da Allah ya kira a Qur'ani. Wannan tsu ba fa part na yanzu ba, irin kunzugu na da da ake yin nan. To wannan tsumman shine jin dadin duniya. To yanzu mutum ya zo ya same ka ci akar makalla ga kyautan wannan da Allah ya girmama kai ko walakanci yayi, ku kuka fada. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wallahu ta'ala a'lam.